sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Murtala Faruk Sanyi da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 28 ga watan Janairun shekara ta 2020. Kafin ku da abin da muke tafa da shi, Murtala ba mukanin labarai.
An koma zaman shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin tare da rahotannin samun sabuwar shaida da kan iya soyayya kuriyar ƴan majalisar dattawan jam'iyyar Republicans. Matukin jirgin saman da yayi hatsari ya kuma kashe shahararren dan wasan kwallon kwando Kobe Bryant ya yi kokarin kaucewa gidaje ne kafin ya dake wani tsauni a cewar masu bincike. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi tayin baiwa China duk wani tallafin da take bukata domin shawo kan barkewar mummunar cutar coronavirus da ta halaka mutane 81.
To kanan labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa bayan da kungiyar Boko Haram ta kashe shugaban kungiyar Kristoci a karamar hukumar Mexico, kungiyar ta yi kira ga kamar haka.
Amurka, Burtaniya da Isra'ila da sauransu su kawo mana dauki musamman ma da Tunisia don kar a wayi gari don an gama da mu.
Haka kuma za ku ji cewa bayan wani hari da 'yan bindiga suka kai ƙauyen Kwatas, gwamnan jihar Filato ya umarci jami'an tsaro kamar haka.
Na riga na tura 'yan sanda, na tura sojoji kuma na gaya musu kar wani 'yan sanda ya je mini wurin ya je wai ba a san wayan da suka yi ba. Ba na so in ji wannan.
Sai ku biyo mu cikin shirin domin jin duk waɗannan rahotannin. Sannan kuma muna tafa da shirin Tsaka Mai Wuya wanda Aliyu Mustapha Sakko ta shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya. An koma zaman shirar tsige shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin tare da rahotannin samun sabuwar shaida da kan iya sauya kuriyar ƴan majalisar dattawan jam'iyyar Republican akan ko akwai bukatar kiran shaidu a ƙarshen makon nan ko babu. Jaridar New York Times ta ruwaito cewa tsohon mai bada shawara a sha'anin tsaro John Bolton ya tabbatar cewa Trump ya shaida masa ya sanya sharaɗin bada tallafin soji ga Ukraine har sai ta gudanar da bincike akan wasu abokan adawarsa na siyasa. Shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawan Chuck Schumer yana ganin shaidar Bolton za ta kara tabbatar da zargin da ake yi wa Trump na yin amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba. Matukin jirgin saman da yayi hatsari ya kuma kashe shahararren dan wasan kwallon kwando Kobe Bryant ya yi kokarin kaucewa gizagize ne kafin ya daki wani tsauni a cewar masu bincike na kasa. Jennifer Homendy ta hukumar kula da sufuri ta kasa ta faɗa a jiya Litinin cewa jirgin yana a tazarar mita 700 a sama kafin ya dawo sama da mita 300 inda ya dake tsaunin. Jami'an sufurin jiragen sama sun ce sakon matukin na cewa dole sai ya haye sama domin kaucewa gizagize ita ce kalma ta ƙarshe da suka ji daga jirgin. Dokar ƙasa ba ta yi tanadin sanya bakin akwatin adana bayanai ga jiragen sama masu saukar ungulu ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi tayin baiwa China duk wani tallafi da take bukata domin shawo kan barkewar mummunar cutar coronavirus da ta halaka mutane 81. A sakon da ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Litinin, Trump ya ce muna tattaunawa da China dangane da cutar. Premier kasar ta China Li Qiang ya ziyarci birnin Wuhan a jiya Litinin domin tattaunawa da jami'an lafiya akan yadda aikin yaki da cutar ke tafiya. Wuhan ce tsakiyar inda cutar ta barke, kuma jama'ar yankin da ma makwabtan birane da dama suna fuskantar dokar hana zirga-zirga a daidai lokacin da gwamnati ke kokarin magance yaduwar cutar. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Dr. Tedros Ghebreyesus ya isa Beijing a jiya Litinin domin saduwa da jami'an kasar ta China da kuma tattaunawa da su akan wannan cutar.
To kafin Murtala ka mana sauran labaran da muke dauke da su, za mu leƙa birnin Abuja Najeriya inda kungiyar Kristoci ta Kan ta nemi agajin wasu kasashen duniya domin su kawo masa dauki. Nasir Adamu Kaya ya haɗo mana da wannan rahoton.
US, UK, Israel and others to please come to our aid.
Amurka, Burtaniya da Isra'ila da sauransu su kawo mana dauki, musamman ma ikkilisiya, don kar a wayi gari don an gama da mu. Yanzu shugaban kungiyar Kristoci ta Najeriya kan Reverend Sufo Ayokunle a taro na musamman don nuna juyayi ga kashi shugaban kungiyar Namicika a jihar Adamawa, Reverend Lawana Andimi da yan Boko Haram suka yi. Reverend Ayokunle wanda ke magana a taron manema labaru a yankunan Kristoci a Abuja, ya ce daga fitinar Boko Haram ta makiya da manoma da masu satar mutane an kashe dubban mabiya addinin Kirista ba tare da hukunta masu laifin ba.
Disputing the fact that some Muslims have been killed. However, we boldly state here that their primary targets are Christians.
Ba mamu sun ce wa akwai wasu musulmi da miyagun irin su ga kashi, amma muradin su ga Kirista ne. In ka ɗebe wanda 'yan bindiga suka kashe a yankin arewa maso yamma kamar Zamfara da Katsina. Shugaban na Kiristoci ya ce tamkar gwamnati ta mayar da Fulani da ake zargi da kai hari a matsayin 'yan lele. Daraktan shari'a da hulɗa da jama'a na kungiyar ta Kan Barista Konkoro Samuel ya yi ƙarin bayani.
Ka duba cewa duk shugabannin jami'oyin security nan suna nan ba canza su ba, ana ta godiya wai suna aiki mai kyau, amma kuma kowane rana ana kashe mutane. Me ya sa mutane garin da suna Boko Haram ba za su ce Boko Haram ta kare ba, sai gwamnati ne suna fada, inda ka san suna kare yake.
A take ce Barista Samuel, kun ki su ɗan Boko Haram a matsayin musulmi ne kuma kashe-kashen da suke yi saboda addinin musulunci suke yi?
Ba za mu ce mu doke su kawai a matsayin musulmi ba, su ma suna fada cewa suna kashe-kashe domin su musulmi. Ba kaga video da aka nuna ba, ai su fada cewa mu za mu kashe ku domin mu musulmi ne kuma ku Kristoci ne. Su suka fada ba mu muka doke su ba.
Duk musulmi na Najeriya, hatta ma shi Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar, sun ce mutanen nan ba musulmin kirki bane, ba sa ma wakiltar musulmi kwata-kwata, wasu ƴan ta'adda ne kawai.
Mun yarda cewa akwai musulmi da ba sa so, amma fa haka so me yasa gwamnati ba za su doke mataki da za su kawo karshen wannan abun ba? Su fi karfin kasa ne wannan gwamnati na Najeriya, fa ta je wayansu kasashe daban-daban, ta je ta sare yaki a kasashen, sai a ce namu wayansu yaran da kullun kowa na ce bai san su ba, sai su ne sun ki karewa, suna cizo, sun ki cizowa ba akwai kariya kenan. A bace dama ya ce in ka ga har dirgici ya ci gaba da yi fiye da awoyi 24 ya nuna akwai hannun gwamnati a ciki. Wallahi tallahi yawancin Najeriya sun tabbata cewa akwai hannun gwamnati a ciki.
Nan take fadar Aso Rock ta bakin kakakin shugaba Buhari, wato Femi Adesina, ta ce ya kamata kungiyar ta Krista Khan ta daina kalamai tamkar jam'iyyar adawa, don kuma yakar 'yan ta'addan na kan gaba ayyukan gwamnatin tarayya. Shugaba Buhari ya sha zayyana 'yan ta'addan da mutane marasa imani.
Duk wanda yake cikin hankali shi ya san Ubangiji Allah yana amfani da abin da ke zuciyar bawan shi, ba surutun shi ba, ba kuma fitowar shi waje nuna wata gwaninta. Duba lokacin da muka zo, ƙananan hukumomi ne suke hannun 'yan Boko Haram, baya ga Allah wa san iyakan 'yan Najeriya suka rasa rayukansu.
Kazalika masana na ƙarfafa zayyana miyagun iri da sunansu 'yan ta'adda, da kuma kan iya samun su a kowace al'umma, addini ko ƙabila. Nasura da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah kyauta a gaida Nasira da Melika. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga murtala dauke da sauran labaran duniya.
Tomarin Lasar Filo, Amurka ta ƙi sauya yunkurinta na rage yawan zaman, wato yawa na rage yawan zaman sojojinta a nahiyar Afirka, duk kuwa da gargaɗin cewa janye tallafin na Washington kan iya kawo cikas ga yaƙi da ta'addanci a yankin. Ministan tsaron Faransa Florence Parly shi ne ya yi roƙo na baya-bayan nan na ci gaba da saka hannun Amurka a yaƙi da ayyukan ta'addanci a jiya Litinin, a yayin wani taro da manyan jami'an gwamnatin Amurka a ma'aikatar tsaro ta Pentagon. To sai dai bayan kammala taron, sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ya ce Washington za ta duba wasu bukatu da ke neman kulawar gaggawa. Esper ya faɗa wa manema labarai cewa a yanzu sun mai da hankali akan gwagwarmaya na manyan ƙasashe, da farko China, sa'annan Russia. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya wato da mai kalubalantarsa a zaben watan Maris kuma tsohon hafsan soji Benny Gantz sun shirya gudanar da taruka daban-daban a fadar Amurka ta White House, da ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai ba da cikakken bayani akan daɗaɗɗen shirinsa na warware tankiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinu. Ana sa ran a bayyana tsarin a hukumance a yau Talata a lokacin taron manema labarai na haɗin gwiwa na Trump da Netanyahu. Netanyahu ya ce a cikin shekaru uku da suka gabata ya yi tattaunawa da shugaba Trump, babban abokin Isra'ila da kuma jama'arsa, dangane da waɗannan muhimman batutuwa na tsaro, kuma yana da tabbacin shi da Trump za su kafa tarihi. Gantz kuma ya ce yana jiran ya ga abin da ya kira muhimmiyar ziyara. A ƙarshe Turkiya ta bayyana kai ƙarshen ayyukan bincike da ceto a jiya Litinin sakamakon ƙaƙƙarfar girgizar ƙasa. An yi ƙiyasin adadin waɗanda suka mutu sun kai 41 bayan da aka gano wasu gawarwaki biyu a wani rusasshen gini a gundumar gabashin ƙasar. Kusan mutane 4,000 tare da taimakon injinan gina suka yi aiki a cikin tsananin sanyi domin tona baraguzai a Elazig da ke gabashin ƙasar. Bayan girgizar ƙasar mai ƙarfin ma'aunin maki 6.8 da ta auku a ranar Juma'a, jami'ai sun ce gine-gine 76 ne suka ruguje yayin da wasu ɗaruruwa suka lalace. Hukumomi kuma sun ce zuwa yanzu sun tono mutane 45 daga cikin baraguzai.
To a gaida Murtala da karanto mana labaran duniya. Madalla, bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari ƙauyen Kwatas na ƙaramar hukumar Bokkos a jihar Plateau, gwamnan jihar ya umarci jami'an tsaro da su kamo duk wanda ke da hannu a harin, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Zainab Babaji ta haɗo mana.
Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya umarci jami'an tsaro da su kamo waɗanda ke kashe al'ummar da basu ji ba basu gani ba a jihar. Gwamna Lalong ya bada wannan umarni ne bayan wani hari da 'yan bindiga suka kai ƙauyen Kwatas a ƙaramar hukumar Bokkos suka kashe mutane da dama.
Na riga na tura 'yan sanda, na tura sojoji, kuma na gaya musu kar wani 'yan sanda ya je mini wurin ya je wai ba a san wayan da suka yi ba. Ba na so in ji wannan, in ba dawo da wayansu ba bincike ba za a yi bincike yaya. Mun nemi zaman lafiya, mun nemi sulhu, mun nemi komai da komai. Wannan shekara na riga na fito da shi, ba shekaran wai a zama ana yin dogon sulhu ba ne. Idan mutum kana neman rashin zaman lafiya, mu gwamnati ne za mu nuna maka gwamnati ba ta son rashin zaman lafiya. Yanzu ya kai lokacin da sata shanu ba sana'a ba ne. Rashin zaman lafiya kashe-kashe ba abu mai kyau ba ne. Idan mutum dama damuwanka kenan, ka ce saboda yunwa baka da abin yi, gwamnati ta riga ta sa kasa inda za mu nemi abu. Sana'a maraba ma mutane. Na riga na faɗa musu, na ce na ja layi wannan shekara, na ja layi. In kana son abin da za ta taimake ka sana'a, zan taimake ka.
Gwamnan jihar Plateau kenan Simon Lalong. A cewar wani shugaban matasa a yankin Bokkos dan Juma Mabas, maharan sun farma ƙauyen ne da misalin karfe 7 na yammacin ranar Lahadi.
A wayansu 'yan bindiga daɗi wanda ba san ko su waye ba suka zo suka kai hari a wani ƙauye mai suna Kwatas a ƙaramar kurma ta Bokkos suka kashe mutane. Suka jima wayansu rauni.
Da zuwa yanzu mutum nawa ka san aka kashe?
Dai ka da safe dai an samu mutum 11. Baya ne mutum 3 sun zo sun rasu kuma.
Akwai wanda suka ji ciwo?
Ya, akwai wanda sun ji ciwo suna asibiti.
To amma yanzu yaya yanayin gurin yake?
To kin san dai a duk Najeriya dai ba gurin da yana da zaman lafiya kamar Bokkos. Tun kin tuna an kashe sarki ba ya rikici ba, an zo an yi wasu hare-hare a daho wanda ya makamanci wayan nan ba ya rikici ba. So hakan mutane suke sun saba da zaman lafiya, an yi auraya tare, ana zaman tare. So wannan din ma an ba ma matasa hankali su kai zuciya nesa. Jami'an tsaro sun ɗauka mataki.
Har ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto, jami'an tsaro ba su fitar da sanarwa kan adadin waɗanda suka hallaka a harin ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilowatts 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kowane yaushe za ku iya jin mu ko ku saurare mu ta adireshin mu na voahausa.com. yanzu dai ga Ali Mustapha Sokoto dauke da shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Abu na tambaya ɗaya ne, ai akwai na Amurka a nan ƙasan, akwai na Jamus a nan
sojoji,
don menene sai na horanshi? Don na horanshin alaƙar da gare su da mu sai an bincika.
In ka diba wannan soja na ƙasar horanshi, in dai akwai lissahi suna mutuwa su da kansu. Anya mutum ya zo yana mutanen shi suna mutuwa saboda ya taimaka ma wayansu. A yi tsammahani wannan mutane ba su da koko, ƙasar mu bata son zaman su a nan.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da kowa na sabon shirin na Tsaka Mai Wuya. Yau za mu koma jamhuriyar Nijar ne mu duba manyan batutuwa guda biyu. Na farko shi ne batun fitowa da takardar kuɗi sabuwa da ake kira ECO, wacce ake cewa ƙasashe guda 8 na Afirka ta Yamma da suka hada da ita Niger din hadda Najeriya a ciki suke tunanin su fara amfani da ita nan gaba a madadin kudaden da suke da shi a yanzu batu na farko kenan. Batu na biyu shine makomar sojojin kasashen waje tun ma ba na Faransa ba da ke zaune a cikin jamhuriyar Niger da kuma wasu kasashen Afirka din mallakin Faransa ko kuma wanda Faransa ta taba yi mulkin mallaka. Wannan batutuwan su ne Suleiman Muni Barma wakilinmu na can Yamma ya zauna ya tattauna mana da bakinsa guda biyu a wannan shiri sabo na tsaka mawuya ba tare da bata lokaci ba don haɗa ku da shi Sulem da kuma bakin nasa.
To domin zantawa akan waɗannan batutuwa tare da ni yanzu haka a nan ɗakin magana akwai Abdul Alhaji Idi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fafutuka na wannan ƙasa ta Niger. Barka da zuwa Alhaji.
Barka da malam.
Haka akwai Siraji Isaka ɗaya daga cikin fitattun matasan 'yan siyasa wanda kuma wato jam'iyyarsa na ɗaya daga cikin jam'iyyun da ke mulkin Niger a yau. Barka da zuwa Malam Siraji.
Barka barmu.
Alhaji, bari mu fara da kai kuma za mu fara wannan shiri ne wato za mu fara ne da mai da hankali akan maganar sansanin sojojin kasashen yammaci da ke girke a yankin Sahel da sunan yaƙi da ta'addanci musamman dai ƙasar Faransa da ake yi wa ake zargi da kasa yin wani katabus ko kuma tana amfani da wannan dama domin cimma wani guri nata akan waɗannan kasashe. Shalashi da yake ku kungiyoyin fafutuka ku ne ke matsin lamba kuma ke nuna kin amincewa wannan mataki, shin me ye hujjoji ko kuma me ye ne dalilin ku na nuna kin amincewa da girke dakarun kasashen yammaci musamman dai na Faransa da yake su ne ake cece ku ce akan su?
To na gode Malam Sule da wanga tabbaya da kan mana. Kasan mu cikin demokrasiya muke kuma aikin mu ne kare demokrasiya kuma kokowa muka yi dan demokrasiya ta shimuda a kasan nan ta Niger. Dan saboda wannan da abubuwan da za a yi sai mun sa shi cikin minzani na demokrasiya, yayi daidai demokrasiya ko bai ba. Shi wanga sansanin da kake faɗi na sojina tsarin mulkin ƙasar Niger a article 169 yace in za a bar wasu sojinan wata ƙasa su zo ƙasar Niger da sojinan kansu da kayansu to sai an je gaban majalisa. Ka gani wanga abin da aka yi a Niger ba a je ba gaban majalisa. Ta shi ne muka fara kwatamata ma mutane in dai zaman demokarasiya ake zaman jamhuriya muke to ai a raunanin na majalisa ai ya kamata tun da yanzu mai majalisar mu duk abin da gwamnati yake so in yatta ya samu wake to menene ya hana abin tsarin demokarasiya abu wannan article 169 a je gaban majalisa ba a tahi ba kuma tun da ba a tahi ba amma karan mulkin tsarin mulki karan tsaye shine muka fara kwatanta. Na biyu sojojinan suna nan aka kwatanta mana su ne idan mu kuma su ne kunnan mu. Sai aka washe gari dukkan lokacin da sojinan mu suke bukata a kama musu a wannan fannin babu su wannan sojinan na Turawa. To ka gani ai dole ne mu tsaya mu yi tambaya kuma ba mu kadai bane duka dan kasa mai kishin kasa sai yi tambaya ce to zaman nasu an ce su ne kunnan mu an ce su ne idan mu kuma basu ga ba komai basu ji ba komai kamar yanzu a dauki misali wanga hari ta asawa da aka yi a Inatus mutane ne masu yawa da motoci ma banda motuna yanzu duka wanga mutanen suka huto daga wata ƙasa tur suka zo har suka yi wannan ta'asak ba wanda ya gane su kuma lokacin da suke ta'asak sojinan mu suna neman a kama musu ba a kama musu ba to a faɗi mana to wannan wanda ake tsammanin idan namu da kunnan namu to me ya aikin su kuma ka san ai abu na tambaya ɗaya ne ita Faransh kamata ya tambaye kanta da kanta shi shugaban na Faransh ba ai rudiya ba yake a tambaya yake ai akwai na Amerika anan kasan akwai na Jamus anan kasan sojoji eh
dan menene sai na horan shi dan na horan shin alakar da gare su da mu sai an bincika kaga kasan Mali da aka tahi kullum kasan Mali zanga zanga ake sabar da su da suka kwata mutum za su zo su kare kasan Mali da suka fara da suka zo bakin kidal sai suka hana sojojin Mali tahiya kowa san da wanga abu da suka shiga suka gyara ƴan MNLA suka shirya su a sema suka shirya su a hokon sai da ake hwadi fulinite da lazawat
ƴan tawaye kenan
ƴan tawaye kuma kowa ya san yau mai mulki anan kidal yayi zama na biyu da shahararren dan ta'adda da ake cewa yadda a gali kuma wasan kowa a kidal yadda a gali shine yake ikon kidal
kowa mataimakin yadda a gali ne
tsohon mataimakin yadda a gali ne kuma kowa ya san da wannan kuma ai anan kasar mu ba shugaban mu bai magana yace ai kidal din nan tana barazana
to amma alashi faransar nan tana ganin tana kokari a wannan yaki da ake hatta da shugabannin kasashe irin su shugaban kasar Niger ya bayyana cewa kawai duk masu wannan tunani watakila akwai sun jahilce da sha'anin tsaro ke shi yasa suke ta waɗannan maganganu ƙarshen ta ma aiki ne suke yi wa ƴan ta'adda cikin rashin sani
to ai kamar an yi amin Allah shi shugaban ƙasar Niger shine na fara a cikin shugabannin wanda yace tarwa tsannan da aka ma ƙasar Libya to a zo a gyara in ba haka ba muna da matsala kuma matsalan mu tushenta daga ƙasar Libya ne ƙasar Libya waye jagorancin a tarwa ƙasar Libya ƙasar Faransa ce iyakar Libya da Tunisia Faransa ita dai wagga Faransa wanda muka ce bamu gane ba abin duhu ke da kai ita tattai ta rika ruwan makamai mutane suka dauki makam mai yawa wasu makamman su ne ake amfani da su a wannan yau in Faransa ba ta nan kenan kamata mutane su samu mazakunta a bar taiki a je wajen Jakin Jakin Faransa ce ɗan kidal ɗin nan ba kowa ba ne su in ba Faransa
amma ana cewa tana tare abubuwa da dama ita rundunar ta Barkan tana taimakawa sosai wajen yakin nan da ake ana ma kwatanta cewa idan ba dan Faransa tana wannan yanki ba watakila da yanzu Mali sam an huda ta daga cikin sahun kasashe cikakkun kasashe da ta wargaje
shi dai abin da nake so a gane yau in ka tambaye ƴan Mali ce maka suke a 2013 ashe kasar Faransa ba dan kasar Mali ta zo ba kasar Faransa ta zo dan abukanta na kidal kuma su ne ta kare kuma su ne take karewa
sirashi jam'iyyar ku tana ɗaya daga cikin jam'iyyun da ke gaba-gaba wajen bayyana wato sahihancin buƙatar zaman rundunar Barkan ta kasar Faransa a wannan yanki na Sahel saboda halin da ake ciki bayan da shugaban kasar Niger Isu Muhammadu ya fara bayyana irin wannan ra'ayi shin menene dalilin ku na cewa akan ci gaba da hulɗa da ita kasar ta Faransa akan maganar tsaro duk kuwa da cewa talakawa a wannan kasa da ma sauran kasashe makwabta irin su Mali da Burkina Faso na nuna kincinin ko kuma na bukatar a fili suna gwada lokaci yayin da ya kamata Faransa ta kwashe yanata saboda zarginta da hada baki da ƴan ta'adda ko ta kasa yin wani hobbasa akai
to nagode sosai Barma ya kamata a kawo da haske kadan saboda in kace talakawan Niger ba su kamna wannan hudda da ke da kai tsakaninmu da kasar Faransa ina gani kai garaje da yawa
akan maganar tsaro yadda kowa mutane ke hutuwa suna zanga-zanga
zanga-zanga ba ka gan su ba cikin hili ɗin tsaradan mutane ne in kadan ba da yawa ba ayi hattara a rika hudin labarin yadda yake akwai ɗan mutane ɗan hurhulla da ɗan masu ra'ayin naki wanda basu da yawa tunda demokrasi ce ta
ba tsararru ne kake nufi kenan
a in nace tsararru abin kamar an
kamar yadda shugaban kasa ya faɗa
a to haka ne yadda shugaban kasa da Yusuf Muhammad ya faɗa tunda mu ba mu ga mutanen ba wanda ake hudin kamar wa'insu mutane da yawa wanda ba su yarda da wannan hudda ba da ke da kai tsakanin mu da kasar Faransa iyalla wa'annan mutane ɗan kadan demokrasi ta ba su dama su hito su faɗa albarkacin bakinsu su yi duka abin da ya kamata su yi zama hanyar demokradiya in ka diba wannan soja na kasar Faransa in dai akwai lisahi suna mutuwa su da kansu kwanaki ina gani soji wajen kusan 20 ba ɗan kai ya mutu saman wannan yaki na ɗan ta'adda. To mutanen da suka zo su taya ku kokowa da waɗannan mutane da suka bishire wanda basu san Allah ba, basu san manzon Allah ba, basu san komai ba banda tashin hankali banda kashe musulmi, waɗannan mutane da suka zo suna taya mutanen Niger, suna taya sojawan Niger kokowa da waɗannan ƴan ta'adda kuma suna rasa rayukansu, ina gani ya kamata hankali yayi lissahi sosai. Anya mutun ya zo yana mutanen shi suna mutuwa saboda ya taimaka ma waɗansu, yana da wani entere ne wanda zai zo wa jama'ar shi suna mutuwa, sojansu suna mutuwa tare da sojawanmu, saman waɗannan ƴan ta'adda da suke tada zamna tsaye a yi tsammahani wannan mutane ba su da koko ƙasarmu ba ta son zamansu a nan.
To a gaishe ku malamai, to wannan shine kashin farko na wannan tattauna da muka fara, wacce kamar da kuka ji ta fara da maganar sojojin kasashen waje musamman na Faransa da aka girki a nan cikin jihohin Niger da kuma ko ya kamata su ci gaba da zama ko kuma a maida su inda suka fito. To za mu ci gaba daga wannan kamar da muka ce muku, batutuwa biyu ne wannan muhawara ta kunsa da wannan maganar sojojin na Faransa da kuma maganar kudin ECO da kasashen Afirka guda 8 na Afirka ta Yamma suke tunanin su fito da shi su yi amfani da kuɗin a nan gaba a madadin kuɗaɗen su. Yanzu a madadin shi wakilin nama shi ne mai sulhu Mumuni Barma da kuma bakin nasu ne Aliyu Mustapha Sokoto da ke muku ban kwanan daga Washington na huta lafiya.
To madalla, idan aka biyo mu a cikin shirin mun hantsi za mu kawo muku batun shari'ar tsigin shugaban Amurka Donald Trump da ake gudanarwa a majalisar dattawan kasar. Yanzu a nan Amurka agogonmu na cewa karfe 12:26 na dare. Yanzu kuma muka zo ga lokacinmu da wato murta zai kawo mana labari, amma wannan karan a takaice.
To Sarfelo, an koma zaman shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin tare da rahotannin samun sabuwar shaida da kan iya sauya kuri'ar 'yan majalisar dattawan jam'iyyar Republican akan ko akwai bukatar kiran shaidu a ƙarshen makon nan ko kuma babu. Jaridar New York Times ta rawaito cewa tsohon mai ba da shawara a sha'anin tsaro John Bolton ya tabbatar cewa Trump ya shaida masa ya sanya sharaɗin ba da tallafin soji ga Ukraine har sai ta gudanar da bincike akan wasu abokan adawarsa na siyasa. Matukin jirgin saman da ya yi hatsari ya kuma kashe shahararren ɗan wasan ƙwallon kwando Kobe Bryant ya yi ƙoƙarin kaucewa gizagizai ne kafin ya daki wani tsauni, a cewar masu bincike na ƙasa. Jennifer Homendy ta hukumar kula da sufuri ta ƙasa ta faɗa a jiya Litinin cewa jirgin yana tazarar mita 700 a sama kafin ya dawo sama da mita 300 inda ya daki tsaunin. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi tayin baiwa China duk wani tallafin da take bukata domin shawo kan barkewar mummunar cutar coronavirus da ta halaka mutane 81. A sakon da ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Litinin, Trump ya ce muna tattaunawa da China dangane da cutar. Amurka ta ki sauya yunkurinta na rage yawan zaman sojojinta a nahiyar Afirka duk kuwa da gargadin cewa janye tallafin na Washington kan iya kawo cikas ga yaƙi da ta'addanci a yankin. Ministan tsaron Faransa Florence Parly shi ne ya yi roƙo na baya-bayan nan na ci gaba da saka hannun Amurka a yaƙi da ayyukan ta'addanci a jiya Litinin a yayin wani taro da manyan jami'an gwamnatin Amurka a ma'aikatar tsaro ta Pentagon. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da mai kalubalantar sa zaɓen watan Maris kuma tsohon hafsan soji Benny Gantz sun shirya gudanar da taruka daban-daban a fadar Amurka ta White House, inda ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai ba da cikakken bayani akan daɗaɗɗen shirinsa na warware tankiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinu.
To a gaishe ka masu raro, a nan muke ƙarƙashin shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin ciki har da fashin baƙi game da shari'a tsige shugaba Donald Trump da ake a majalisar dattawa ta nan Amurka. Kamar kullum za a iya shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com ko kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da yake ni gabatar da shirin da kuma Chibahiru Jido ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Jimmy Cook, ni Sarfil Hashin Kumel nake cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.